Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Alheri Grace Abdu da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 28 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, da karan tsaron kasar Sudan sun kama wasu masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokuraɗiyya uku, yayin da babban bankin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka suka ɗauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa cewa ya ba da umarni a gudanar da cikakken bincike kan janyewa Amurka daga Afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan Agusta da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da Amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20. Kana ƙasar Iran ta bayyana jiya Laraba cewa za ta koma kan teburin tattaunawa da manyan ƙasashen duniya a ƙarshen watan Nuwamba kan ayyukanta na inganta ƙarfin uranium.
Kanin labaran kenan. A Najeriya, masana tattalin arziki sun fara tsokaci kan dalilan da ya sa darajar kuɗin naira ke faduwa a kan dalar Amurka.
Duk ƙasar da ba za ta iya samar da wadatattun kayayyakin da take bukata a cikin gida ba, to wannan ƙasa fa tana da matsala ba. Ba za ta taɓa samun darajar kuɗi da yake a tsaye waje ɗaya, wato stable currency ba.
Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan taron inganta fassara yayin amfani da harsunan gida da ake gudanarwa a Jami'ar Bayero ta Kano. Kama kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Dakarun tsaron ƙasar Sudan sun kama masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokuraɗiyya uku, yayin da babban bankin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka suka ɗauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun yi harbi da barkonan tsohuwa kan masu zanga-zanga, suka kuma kama su yayin da suke cire shingaye da aka kakkafa a babban birnin ƙasar. Yan gwagwarmaya daga jam'iyyar Umma, jam'iyyar siyasa mafi girma a ƙasar Sudan, suna daga cikin waɗanda aka tsare. Yan gwagwarmayan da aka kama, waɗanda dukansu suke kushewa juyin mulkin, sun haɗa da shugaban ƙungiyar ƙwararrun ƙasar Sudan Ismail Altaj da shugaban jam'iyyar Umma Sadiq Almadi da tsohon mai ba Prime Minister shawarwari kan harkokin sadarwa Khalid Al-Silaik. A halin da ake ciki kuma, kungiyar tarayyar Afirka ta dakatar da Sudan daga ayyukan kungiyar har zuwa lokacin da za a maida iko ƙarƙashin gwamnatin farar hula, bisa ga cewar sanarwar kungiyar. An rufe cibiyoyin kasuwanci da dama a Sudan sakamakon kiran da aka yi na shiga yajin aiki, da likitoci da kuma ma'aikatan mai suka ce za su shiga don nuna goyon bayan gwamnatin da aka hanɓare. Ma'aikatan banki su ma sun shiga yajin aikin. Amurka tana shirin haɗa hannu da abokan ƙawancenta wajen gabatar da wani tsarin harkokin tattalin arziki na haɗin gwiwa da ƙasashen yankin Pacific, bisa ga sanarwar da fadar White House ta fitar a jiya Laraba, yayin da shugaba Joe Biden ya sake shiga hulɗar diflomasiyya da ƙasashen gabashin Asiya tare da halartar taro ta yanar gizo da manyan ƙasashe masu ikon faɗa aji a gabashin Asiya. Fadar White House ba ta yi wani ƙarin haske a kai ba, sai dai kawai ta ce tsarin zai taimaka wajen ƙarfafa manufofinmu a fannin harkokin cinikayya da tattalin arziki da fasaha da kuma hanyoyin samar da kayayyaki da rage hayaƙi mai guba da sauran ɓangarori da gurorinmu suka zo ɗaya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Laraba cewa ya ba da umarnin gudanar da cikakken bincike kan janyewar Amurka daga Afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan Agusta da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da Amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20. Amurka da abokan ƙawancenta sun samar da jirage cikin gaggawa da suka kwashe sama da mutane 124 da suka hada da farin kaya da 'yan ƙasar Afghanistan da kuma waɗansu. Nan da nan kuma kungiyar Taliban ta kwace ikon mulkin Afghanistan yayin da shugaban kasa Ashraf Ghani ya tafi gudun hijira daular Larabawa. Sai dai an bar dubban ƴan ƙasa Afghanistan da suke da alaka da mamayar Amurka ƙasar su bayan kwashe mutanen, duk da yake daga baya waɗansu sun samu ficewa a cikin watanni biyu da suka shige. An kashe sojojin Amurka 13 yayin kwashe mutanen a wani harin bom da ƙungiyar IS ta Afghanistan ta kai. Babban jami'in diplomasiya na Amurka bai yi ƙarin haske a kan binciken ba.
Madalla an jima kadan Alheri za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A yayin da farashin dalar Amurka ke cigaba da tashi a kasuwannin bayan fage na Najeriya sakamakon matakin daina bawa ƴan canji kudi da babban bankin kasar ya dauka, darajar naira da yana cigaba da faduwa, ganin cewa a halin yanzu bankuna kadai ke bawa mabukata, matafiya da kuma ƴan kasuwar canji. Sai dai masana na alakanta lamarin da yawan dogaro da kayayyakin waje da ake shigo da su cikin kasar. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Samun dala ga masu tafiya don gudanar da kasuwanci da neman lafiya ko ilimi daga bankunan Najeriya abu ne da ke cike da sharaɗoɗi da suka hada da bada wasu takardun shaidar buƙatar hakan, wanda a wasu lokutan dole mutum ya je ya nema a kasuwan ƴan canji saboda buƙatar gaggawa. Masana dai na danganta tashin kayayyaki a kasuwannin ƙasar bisa ga faduwar kuɗin naira sakamakon yanda ake shigowa da yawancin abubuwan amfani daga ƙasashen waje. Ƙwararre kan sha'anin tattalin arzikin ƙasa Kasim Kurfi ya bayyana cewa
yanzu muna da mota wannan sama da miliyan 20 a kasar nan, amma bamu da kamfanin da ke yin taya. Taya ho is consumable. In kika sa mota ki taya baki shekara 2 dole sai kin saki. Kuma ba ɗaya zaki sa ba, minimum shine 4. To ki diba motocin da ke yawa a ce wayannan kasar yau dollar ta mutu, machine ta mutu, gane suna yi. Ya za a yi a ce maraja da kasar a kayan kasashen waje? Gaskiya al'amari shine bamu ma da option. Kuma laifin mu, mutanen mu ma ba su aje kudin su da naira, suna aje shi da dollar. Inda za a gaya maki dalar da ƴan Najeriya da suke da ita a cikin bankunan Najeriya da hankalin ki a tashi kuma sai yanta san wannan.
Shi ma masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi ya halakanta yanda ƴan Najeriya ke nuna bajintan siyan kayan waje akan na cikin gida.
Tsarin yanayin yadda tattalin arzikin Najeriya yake, wato wanda tattalin arziki ne wanda zaki iya ce abe dogara da abubuwan waje gaba daya, saboda yadda muka lura da ko sai an siya man fetur din mu, mu kuma mu dauka kusan duk abin da zamu yi amfani da shi mu je mu siyo ruwa, to sai zamanto gaba daya kusan kowai namu ya ta'allaka da abubuwan kasashen waje. Saboda haka zai zamanto duk kasar da ba za ta iya samar da wadatattun kayayyakin da take bukata a cikin gida ba, to wannan kasa fa tana da matsala fa. Ba za ta taba samun darajar kuɗi da yake a tsaye waje ɗaya, wato stable currency ba. Sabila da abubuwan waje jirran da suka tashi na Najeriya ya tashi, kuma ko bai tashi ba saboda momin fa bukatar kuɗaɗen wajen dalar.
Ko yaya ƴan kasuwa ke cike game da tashin farashin dala?
Ina na Zainab Abdullahi Sa'id. Gaskiya mu ƴan kasuwa ba ƙaramin ƙalubale muke fuskanta ba akan hawa na dala. Mu muna kawo kaya daga ƙasashen waje saboda samun inganci na kaya. Gaskiya ba ƙaramin ƙalubale muke fuskanta ba, kuma yana taba mu sosai da sosai. Da yawan mu ƴan kasuwa ta wannan bangaren muna karyewa, muna rasa kostomomin mu.
Kai kana sayan dala 160, ka dawo yanzu kana saya 570, to dole ne in ka tashi zuwa wajen sayan kaya kiga akwai damuwa sosai. Saboda kayan da zaka so da, in zaka je ka so kayan dala 100 ne, yanzu sai ka sa dala 2000 kusan 200 zaka so wannan kayan. Abin da yasa mu muna ganin kamar laifin gwamnati ne yayi. Gwamnati ana ba wa dan kasuwa dalan nan. To ke ga dole kuma dalar tana ta ƙara kuɗi ne, ba mu san iya yadda abin zai tsaya ba.
A baya dai babban bankin Najeriya ya ce zai hukunta duk wanda aka samu da laifin amfani da takardun bogi wajen samun kuɗin dala, bayan samun labarin wasu mutane da ke amfani da wannan damar don samun kazamar riba. A halin yanzu dai farashin dala a kasuwannin bayan fage ya kai naira 570 akan kowace dala, wanda ya haifar da gibi akan yanda bankuna ke bada nasu kan naira 415. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Alheri ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Kasar Iran ta bayyana jiya Laraba cewa za ta koma teburin tattaunawa da manyan kasashen duniya akan ayyukanta na nukiliya a ƙarshen watan Nuwamba, Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce ma'aikatar tana sanar da rahoton, sai dai ba ta da wani ƙarin haske akan sabon shirin tattaunawa da sauran ƙasashen da ke cikin ƙungiyar da aka kafa a shekara ta 2015 da dafin kawo ƙarshen ayyukan nukiliyan Iran da ake kira JCPOA a takaice. A shekara ta 2015 aka kulle yarjejeniya da ta hada da kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus da Rasha da China da kuma kungiyar tarayyar Turai, sai dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniya a shekara ta 2018, ya kuma sake kakabawa Iran takunkumin harkokin tattalin arziki. A wancan lokacin Trump ya ce sharidan da ke cikin yarjejeniya ba su da tsauri da za su hana Tehran ci gaba da ayyukan samar da makaman nukiliya. Tun wancan lokacin Iran ta ce aikinta ya kai karfin kashi 60 cikin 100, amma bai kai kashi 90 cikin 100 da ake bukata na kera makaman nukiliya ba. A lokutan baya Iran ta sha musanta cewa tana kokarin kera makaman nukiliya ne, ta ce aikinta na zaman lafiya ne. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce a shirye yake ya sake tattaunawa da Iran idan ta kiyaye yarjejeniyar ayyukan nukiliyan da aka kulla ta kuma daina inganta karfen uranium. Daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Laraba cewa ta ba da takardar fasfo ta farko da aka sawa alamar da ta nuna mai fasfo ɗin baya amfani da jinsin mace ko namiji. A sanarwar da aka wallafa a shafin intanet na ma'aikatar, kakakin ma'aikata Ned Price ya ce wannan ya biyo bayan alkawalin da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi a watan Yuni na samar da ƙarin jinsi na uku domin tabbatar da cewa an kyautata wa 'yan luwaɗi da madugo Amurkawa ba tare da nuna masu wariyar jinsi ba. Price ya ce ma'aikatar za ta ba da wannan dama ga duka masu neman takardar fasfo da zarar an kammala tsarin a farkon shekara mai zuwa. Ma'aikatar za ta kuma samar da wannan bayani a shafinta na intanet. A bayanin da ta yi wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press jiya Laraba, Jessica Stan, jakadiyar Amurka ta musamman kan 'yancin 'yan luwaɗi da madugo, ta ce wannan wani tarihi ne da ya isa biki. Ta ce sun samar da takardun tafiyar bisa ga yadda ake rayuwa a zahiri. Ta ce akwai waɗansu da ke rayuwa ta daban da ba sa cikin jinsi biyu da ake amfani da su a da. Stan ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ofishinta yana shirin bayyana abin da Amurka ta yi a tattaunawar shi da sauran ƙasashen duniya. Ta kuma ce tana begen ganin wannan zai zaburar da ƙarin gwamnatoci su samar da wannan damar zaɓin.
A gaida Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, yayin da kafofin sadarwa na zamani ke ci gaba da samun karɓuwa tsakanin jama'a musamman matasa saboda ci gaban fasahar sadarwa. Zangayar nazarin aikin jarida ta Jami'ar Bayero Kano tare da haɗin gwiwa da gidauniyar MacArthur sun shirya taron inganta fassara yayin amfani da harsunan gida. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Taron da yana zuwa ne a daidai lokacin da fassara yayin amfani da harsuna ke fuskantar ƙalubale musamman a kafofin labarai na zamani. Yadda aka rinka ƙara wa juna ilimi kenan tsakanin mahalarta wannan taro na yini uku da ke gudana a nan Kano, tare da ƙarin haske game da siga da rabe-raben fassara da kuma ƙalubalanta. Farfesa Umar Fate da ke zaman jagoran shirya taron ya fayyace abinda ake muradin cimmawa.
Taro ne na malaman jami'o'i da kuma masu aiki a gidajen radio da television domin a dubi yanayin amfani da harsunanmu na gida a gidajen radio da television da kuma na social media din a kasar nan. Haka kuma mu ga yadda yanayin fassara yake, yadda ake fassara labarai daga Turanci zuwa Hausa da kuma yadda ake fahimtar da jama'a. To mu a jami'o'i mun fahimci cewa ya kamata a ce mun inganta yadda ake horar da dalibai yadda za su yi amfani da harsuna na gida, musamman mu da muke aikin fannin jarida. Domin in ka lura za ga muna horar da dalibai amma kuma ba ma shigar da gefen harsuna a ciki.
Dama dai shehunan malamai da ke koyar da kimiyyar harsuna da kwararru akan aikin jarida da fasara sun dade suna tsokaci akan yadda wasu daga cikin ma'aikatan yada labarai ke gurɓata ma'anar kalma ko jimla yayin da suke fassara ta zuwa harshen gida. Farfesa Hafiz Miko ya kasai shi ke shugabantar sashen nazarin koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero Kano.
Akwai matsala, wato kamata yi duk ɗalibi da yake nazarin aikin sadarwa ko aikin jarida kamata yi a ce ya dauki wani kwas na harshe, domin shi aikin jarida yana da fadi. In mutum yana so ya kware akan aikin jarida ko yana so ya yi aikin fassara a cikin aikin da zai na jarida ko na aikin sadarwa, to lallai ya zama dole ya zama ya yi wani kwas na harshe. Musamman ya kamata a ce ya yi kwas akan aikin fassara.
To sai daga alama kwararru a fannin nazarin harsuna da na tsangayar aikin jarida da sauran masu ruwa da tsaki sun kama tafarkin magance wannan matsala.
To gaskiya daga abin da aka gabatar an bude shafi ne, kuma dama Jami'ar Bayero mun saba da fitar da abin da kusan jami'o'i suke koya, don haka muna fatar wannan abin da muka kulla zai dore. Kuma ai da can ma su kansu sashen da ake koyar da aikin jaridar tsangayen mu ɗaya da su daga baya ne aka fadada, don haka za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, ba zai tsaya ga wannan taron ba na tabbatar, domin kamar da yanzu jami'o'i da manyan makarantu da suke koyar da aikin jarida ana kokarin tsara sabon manhaja, na tabbatar za a sako waɗannan al'adu da ɗabi'u da harsunan gida a cikin waɗannan manhaja da za a gyara.
Dr. Ibrahim Garba Satitima kenan, shugaban cibiyar kwararru kan fassara da aikin tafinta ta Najeriya. A gobe Juma'a ne idan Allah ya kai mu ake sa ran kammala wannan taro na yini uku. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka tanka huiwa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani abin da ya fara zama ruwan dare tsakanin ma'aurata, musamman matasa da 'yan boko, shine yawan mace-macen aure. Yayin da a kasashe masu tasowa iyaye suke shiga tsakani da nufin sasanta ma'aurata idan aka samu sabani da ke barazana ga dorewa auren, kasashen da suka ci gaba sukan nemi taimakon kwararru domin samun maslaha. A yau shirin domin iyali ya gayyaci kwararru a fannin zamantakewar al'umma, musamman ma'aurata, da nufin ba da gudunmuwa ga wannan yunkuri. Muna kuma tare da malama Maryam Lemu da kuma barista mai nasara Kogo Faskari a cikin tattaunawar da wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta jagoranta. Maryam Lemu ta fara da bayyana abin da take gani yake janyo yawan mace-macen aure.
Lallai problem ɗin da muke dealing with yanzu, mutane suna ɗauka al'adan ƙasa da ba namu ba, suna shigar da shi cikin gidansu, kuma suna ɓata addinin musulunci da yadda ya kamata mu yi tahiya da shi. To wannan wai su ana gani kamar wayewa kenan. Yadda kika faɗa, za ki ga an ɓata kuɗi, an ɓata lokaci, an shiga har planning committee na buki, amma ba na aure ba, ba na zaman lafiya ba. Daga mazanmu zuwa matanmu dukansu, ni problem ni nake gani shine tun suna karami ba ma koya musu abin da ya kamata su sani na cikin addini, yadda zamu zauna tare da juna. Mutanen da mai gidana da ni muke counseling, a lot of them muna tambayan su inda kuka yi kuskure, ya aka yi ba ku bi abin da Allah yake yake son ku yi ba, sai kiga su ce ba su ma san menene ba rights and responsibilities din nan na couples, abin da Allah zai tambaye mu ne ma, amma kiga tun suna yara ba a koya musu ba, har iyayen ma su karan kansu ba su sani ba. To for us, mu mun ga cewa foundation thing is wrong. Because from the very foundation, idan za mu zauna mu bi yadda Allah ya so mu bi mu harka da juna, kuma yadda Annabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi da matan shi har yaran shi, wallahi ni na san 90% of problems da matsaloli da ake samu yanzu a cikin aure ba zai fito ba. So cikin problems kuma da ni na ga ke kawo matsala shine yaran mu, of course za su tashi ba abinda muka ce su yi ba za su yi, abinda suka gane ne. To in har gidan da suka tashi ba su ma ga yadda zaman lafiya yake ba, sun ga iyaye suna fada ba su murmushi ba su hira da juna ba su zama as a couple, ko da ma polygamous relationship suke ciki, ko da ana polygamy in Hausa, wato abin da ake nufi aure ga mace ta zo ta samu sauran mata miji mai mata. Yawa, to idan muka cika haƙin mu da ya kamata mu cika wa matan mu haƙin su dake kan mu ko mazan mu, wallahi ko da mata hudu ne insha Allah za a samu zaman lafiya, ba wai ba za a dan samu matsaloli ba, ba cika haƙin nan da Allah zai tambaye mu shine foundation. So for me, my focus cikin wannan abubuwan da nake koyarwa shine mu san me rights din mu da responsibilities, me haƙin da mijin mu ke da akan mu, me haƙin da mu muke da akan mazajen mu, ko cika wannan dan Allah zai tambaye mu, kuma karshen ta idan ba mu cika ba akwai problem a gaban mu sai muka koma gurin Allah. So mu fara da wannan, sai kuma me kuma muke bukata, me kuma ya kamata mu koya batun halin mu, hali kyakkyawa. A lot of us mun focusing yara mata muna ce musu idan baki kaza ko baki koya wannan ba miji ki fa ba zai soki ba, to mazan fa mu matan babu abinda mu ma muke nema ne a wurin mazajen mu, sai ki ga ba a koya ma mazan wannan ba, sai su ma su zama ma matan problem. But yanzu biggest challenge da naga muke facing, focus din mu ma ya tashi ya bar wannan ana wani feminism, ana manta cewa dukkan mu karshen ta zamu koma gaban Allah, kuma idan ba mu cika abubuwan da ya kamata mu cika ba as Muslims mazajen mu ko matan mu, nan ne matsala zai taso a cikin relationship. So there are abubuwa da yawa da ya kamata mu sani, we covering da yaran mu kafin su shiga aure, kuma problem din da yawan su ma ba su sani ba, balle su ce za su iya koya ma yaran su.
Na'am. To barista, bari mu koma gare ka. A tsawon lokaci da kake wannan aikin sasantawa ko kuma bada darasi game da zaman aure, ko me ka fuskanta a cikin yadda mutane ke mu'amala aure musamman a yau?
To abinda na fuskanta, wato tun farko da ake kashe auren tun kafin ma a daura.
Na'am.
Kuma na daura aure ake kashe aure saboda fahimtar shi aure din tun farko ana juya shi a baibai.
Na'am.
Aure ibada ne, amma da yawa suna dauka aure a matsayin rayuwa ne. Dan ka dauki aure a matsayin rayuwa, to za ka yi kokari koyaushe ne ka gani menene zai kawo maka jin daɗi, me zai kawo bukatar zuciyarka, me zai daidai da ra'ayinka. Dan ko ka dauke shi akan matsayin ibada ne, to za ka san cewa yana gaba da kai, domin akwai ka'idoji da sharuɗoɗi da aka shirya tun farko. A al'ada arewacin Najeriya kuma a al'adar musulunci, ana bukatar a yi bincike kafin a yi aure, ma'ana a samu abin da ake kira da turanci courtship, a kasance ana neman aure kana zuwa kuna kokarin daidaituwa ku samu fahimtar juna. To tun anan sai neman aure ya taho da karere-karere, neman aure ya taho ba da gaskiya ba, neman aure ya taho tare da tushe wanda yake na wasu al'adu wanda ba su daidai da inda za a yi zaman auren ba, neman aure kuma ya taho kuna yin shi kuna tuntuɓa kuna neman shawarar waɗanda suke waje. Do aure idan ya kasance shawara da ake nema na zamantakewa ya wuce tsakanin miji da mata, har an nemi a sa wasu su zo su rika ba da shawara ko da iyaye ne, to an ji hanya wanda yake auren zai lalace. Kuma aure shi tun farko magana ce ta a tsaye da gaskiya, idan ka tsaye da gaskiya to ka san cewa Allah na ganin ka, kuma ka san cewa abinda ka shirya kenan. Ka fito ku yi magana daidai, ka kokari ka gani cewa wannan nauyi na ibada wanda za ka dauka daga Allah ba wai za ka yi ne domin kawai ita ka faranta mata rai ko kuma ta so ka ba, a'a abu ne wanda yake ka tsaya kai la'akari da me karfin tattalin arzikinka, menene wayewar kanka daidai da zamanin yau, daidai da fahimtar ka, yaya darajar inda ka fito da darajar gidan da ka fito. Duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke a rika la'akari da su, maimakon a yi tunanin aure na fuskar jari, na fuskar kawai a yi rayuwa a zamanta cewa a ji daɗi ko a samu wani ɗaukaka. To da yawa inda ake barin abin kenan, sai a zo a yi aure sai ka ga an yi aure amma kuma zamantakewar ta gagara, saboda akwai gidi mai girma tsakanin al'adun da kuma tunanin waɗanda suke nan wurin. To abin da yake faruwa kenan, da yawa yawa kuma iyaye sai su zama da an yi aure sai su koma gefe guda su nada hannun su su kyale miki da mata su zama su za su shirye taswirar su to wannan ba haka bane ba akwai bukata shine fahimta tsakanin mutum namiji da mace akan dauki shekara 40 kafin a gama fahimtar juna to saboda haka aure na bukata hakuri sadaka ko aure na bukata idan aka ji wani abu ba a fahimta ba ai kokarin yin bincike a rika tattaunawa ana yin musayar ra'ayi tsakanin juna miji da mata musamman ma lokacin da kuke kawunan ku guda biyu suna akan filo daya to a lokacin ku rika yin shawara wadda take zuciya da zuciya ta tsakani da Allah ta gaskiya da kuma tabbatar da amana kuma ku yi yakini da juna ba wai in kun yi magana tsakanin ku ɗayan ku ya nemi ra'ayin wani wanda yake wajen gidan ba akan wannan magana da kuka tattauna to akwai bukatar sirrin juna akwai bukatar amincewa da juna akwai bukatar dauriya da hakuri da zamani rayuwa yana da shi da yanzu baya da shi rayuwa ita tana da kyau da yanzu kaga ta haihu daya biyu uku kaga ta rakwabe ba ta da kyau kamar yanda take da saboda haka idan kai juya yana kallon wata kai kokarin zaka jawo wata ka kawo a gida ba tare da karfin arzikinka ya karu ne zaka iya daukan mata biyu ko mata uku ba ko kuma saboda wani abokinka yayi kai ma shikenan sai kana tsalle kana tunanin kai ma kai ko kuma ya auro yar gidan wani kai ma kana tunanin ka auro yar gidan wani to duka wadannan abubuwa sune abin da nake nufi da cewa tun kamin a daura auren ake kashe auren sai dai a zo kawai a yi zama na dan lokaci na jarabawa da karshe kuma ka ga daidaituwa ta aiwu ya saboda bambancin halayya saboda bambancin zuciya ta hakuri saboda bambancin akidu saboda bambancin manufa saboda kuma gaba daya ma manufa auren ta bangare guda biyu an sa ta fuska yaya ne za a ji dadin rayuwa ya za a iya zama na jin dadi ba wai yaya za a yi shi a matsayin hanya wadda take za a yi biyayya ga Allah subhanahu wataala ta zama hanya da za a iya shiga aljanna wadda sakamakon ta sai bayan ma ka mutu ba to da yawa ba abinda ake tunani ba kenan a zamanin yanzu
na'am to gashi duk kun fayyace matsalolin wanda yawanci yadda suke kenan a zamanin mu na yau da muke ciki musamman ga mu matasa bari mu koma ga malama Maryam Limu a tsawon wannan lokaci da kike wannan aiki shin akwai wani abu daya da kike gani yasa ma'auratan yanzu su ba sa iya jurewa ga zaman auren nasu akan nada
alhamdulillah ina son ma kafin ma in answering question din ki abinda shi barista ya faɗa batun aure ibada ne kin san babban kuskure da mutane da yawa suke yi kana gani kamar ran da aka daura auren nan shikenan sun cika rabin addinin su and I really appreciate abinda shi ya faɗa domin yadda muke ibadan sallah yadda muke ibadan sadaka zakat zuwa hajj da sauransu iman din mu ba mu tunani cewa Allah ya ce auren nan cika haƙin mu a aure shine cika rabin addinin mu sauran fa a tara su duka tare fa rabi ne kawai amma ba mu kokari mu tabbata cewa ilimin da zamu samu kan sanin yadda zamu zauna da mazajen mu da matan mu muna da shi yadda ya kamata
nan kuma zamu dasa aya a yau sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu barista bai nasara kogo faskari da malama Maryam Lemu sai kuma wakiliyar mu Halima Abdulra'ub da ta bada gudunmuwa ga nasara wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba
to madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice
to Hafiz da karan tsaron kasar Sudan sun kama wasu masu zanga-zanga a birnin Khartoum jiya Laraba da suka hada da 'yan gwagwarmayar demokradiyya uku yayin da babban bankin duniya da kuma kungiyar tarayyar Afirka suka dauki matakan matsin lamba kan shugabannin juyin mulkin na ranar Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa cewa ya bada umarni a gudanar da cikakken bincike kan janyewa Amurka daga Afghanistan da aka yi cikin yamutsi a watan Agusta da ya kawo ƙarshen yaƙi da ta'addanci da Amurka ta yi a ƙasar na tsawon shekaru 20. Kana ƙasar Iran ta bayyana jiya Laraba cewa za ta koma kan teburin tattaunawa da manyan ƙasashen duniya a ƙarshen watan Nuwamba kan ayyukanta na inganta ƙarfin uranium.
To ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sa abokan aikin mu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna miƙa sakon gaisuwar ta'aziyya ga kungiyoyin yan jarida jamhuriyar Nijar sakamakon rasuwar malama Buli Adamu ta gidan talabijin na Bonferi dake birnin Yamai sai wata gaisuwar ta'aziyya bisa rasuwar Hannah Brie Carson ta gidan rediyon ORTN sai kansu waɗanda suka rasu jiya Laraba. Allah ya ji kansu da rahama, amin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da tiya na gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa sautin, da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.